وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو وانا يومنا ثلاثة روم شاخ بيوتان رمضان هجر المنزل صلى الله عليه وسلم عليه بإذن الله وعليه بإذن الله عشرين له بيوتان تقص يوبيل غوما ميلادية في بغدا مدارسة دمكينة تفسير القرآن المجيمة ثم تفسير الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكرمت أبو بواندا الله مدعو كيبا من أبادي نعبين دي فارو بيان هلتر النبي آدم لأمني لأكباشي بشيد ما تسا حواء لاش زولا عن جنة لأبن دا سكائكة بان سنسي أبن دا أكزيكة دا سفي لكما أمرين دا الله مدعو كيبا مسلم سوى سسو كذوى الدنيا لوكسن دا النبي آدم عليه الصلاة والسلام ya kai ga gano cewa lalle abin da yayi ba haka ya kamata ya aikata shi ba, ya maida lamarinsa zuwa ga Allah kuma ya koma gare shi ya tuba, kuma Allah ya karbi tubansa. To anan ne shi abin da zamu tafi insha Allah. Fatalaqa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بيان الله سبحانه وتعالى يفضل منا وأن أبو ذئب دانا النبي آدم عليه الصلاة والسلام ya karkato zuwa ga Ubangiji shi ne Allah madauki bamu labarin shi. Fatalaqa Adamu ay talaqafa wa talaqana wa alhamahu Allah, wato sai annabi Adam ya karba, ma'ana ya karbi kamar yadda za a karbi darasi a koya wa mutum abu da harafi harafi ka ce kaza ya ce kaza, ma'ana sai aka koya masa yadda zai tuba. Kuma shi kansa tuba din koya masa aka yi talqini, shi yasa aka ce masa talaqana. Talqini shi ne a ce maka ka ce kaza sai ka ce wai kaza ka ce wai kaza. Wannan kaga uslubin hanyar da mutum zai tuba ma sai Allah subhanahu wataala ya koya ma wato dan adam duk yana cikin ta'alimin da Allah ya masa. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimati, wato annabi adam ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa. Wa hiya qawluhu, malam yace su ne fadin Allah subhanahu wataala da yace rabbana zalamna anfusana. Kai maganganu na malamai da dama akan wannan kalmomi ne, amma mafi rinjaye shi ne wannan abin da malami ya ambata, domin shi ne zahirin alqur'ani cewa rabbana zalamna anfusana. Kuma da yake kuma a cike a cikin suratul a'raf biye da haka, rabbana inna zalamna anfusana faghfir lana dhunubana, anan yake cewa rabbana zalamna anfusana, a cewa kai rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, kamar yadda yake a suratul a'raf. Law qayasi ni rabbana zalamna anfusana shi sifa tarafa bi dhanbihi, anan kun ga ya i'tirafi ya tabbatar da zunubin sa cewa ya aikata abu kaza. Wa sa'ala Allah maghfiratahu, kuma ya roki Allah madaukaki cewa ya gafarta masa wannan zunubi da ya aikata. Fataba Allahu alayhi, sai Allah madaukaki ya karbi tubansa ya gafarta masa. Wa rahimahu, kuma ya ji kansa, innahu huwa at-tawwabur rahim, lalle Allah mai karbar tuba ne kuma sannan mai jin kai ne at-tawwabu liman taba ilayhi wa anaba shine karbar tuba ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi ma'anar tuba shine rujuu ila komawa wa anaba shi ma ma'anar daya mutumin da ya koma zuwa ga Allah wa tawbatuhu naw'an tuban Allah madaukaki a shi ya karbi tuban mutum nau'i biyu ne tawfiquhu awwala na farko ne shine Allah ya baka dacewa akan ya kimsa maka tunaninka sai bari ka tuba din shi kansa wannan alama sai ta an karbi tuban an gafarta maka domin da yawa mutane ko mutum zai aikata laifi ko zai aikata wato ba wai sau ɗaya ba ya ta aikata laifuka amma hankalinsa ba zai zo kan cewa bari ya tuba ba saboda Allah madauki bai datar da shi bai masa gamdakatar akan ya tuba din na farkon matakin farko a wurin tuba shi ne a sa maka ilhami a fahimtar da kai a kimsa maka a tunaninka cewa bari ka tuba domin tunanin cewa ka tabbatar ba kai daidai ba wannan shi kansa tawfiqi thumma qabuluhu littawbati sannan kuma abu na biyu shine Allah madaukaki ya karbi tuba idha istama'at shurutuha idan har sharuɗin tuba suka cika idan sharuɗin tuba sun cika sannan Allah madaukaki ba mutum tawfiqi to shikenan sai Allah madaukaki ya karbi tuban mutum wannan shine nau'i biyu na tuban Allah madaukaki da yake ba wa الرحيم بعباده الله كما نجينك إن جبائنسا ومن رحمته بهم ينادي بسكين رحمة رسالة جن كان ليكي مسو أن وفقهم للتوبة شي كانسا أباك توفيق أساء كداسي كتوانين بلك جارة كتوبة كدين ممونا أيكي كقومة بألا شي كانسا رحمة ستعال من لا وصلنا سنتي ألا بباس ولنقى مربع ba su yi tunaninsu daina ba haga Allah madauki bai ji kansu ba a wannan bangare Allah ya ji kanmu ya ba mu ya kuma kimsa mana tunanin tuba wa min rahmatihi bihim an waffaqahum litawba wa afa anhum wa safa bayan ya ba su tawfiqin sai kuma ya yi musu afwa ya yi musu langwame ya yafe musu abin da suka aikata to bayan wannan Allah madauki shi gaba da bamu labarin ne ya gudana dangane da annabi Adam da matarsa da kuma Iblis da aka koro su daga aljanna aka saukar da su suka dawo duniya Allah subhanahu wa ta'ala shi kullana bi tu minha jami'an kullana sai muka ce ihbitu minha jami'an ku innan baki daya ku sauko daga aljanna ku dawo duniya fa imma ya'tiyannakum nan ma ne shi karrara da ihbata Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita kalmar ko ambatan sauko da su din ba a baya an faɗa ba to wannan ai maimaitawa ne don me aka yi wannan liyurattiba alaihi ma dhukira don a ambaci abin da ya biyo baya don ya dora shi a bayan wannan ma'ana bayan da ya riga ya faɗa cewa an koro su an sauko da su daga aljanna sun dawo ba zaman duniya da an bashi haka ma za a gane to amma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo bayan wannan maganar da abin da zai ambata a gaba na cewa to ga doka fa za ta zo wanda ya bi ta kaza da kaza wanda bai bi ba kuma kaza da kaza don wannan sai aka sake maimaita mana maganar saukowa din shi ne abin da malami yake nufi cewa liyurattiba alaihi ma zukira wa huwa qawluhu shi ne faɗinsa da yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan أي أي وقت وزمان جاءكم مني هدى يا معشر الثقلين يا كو ونن جنسي بدابيو نأن أدم دكوما الجنو تند ينزو أنسى من نوع الجنسي إجبينكو دا النبي آدم تيد ما تس أصل متوكي دكوما إبليس سيكتب سيكوما أصل ذريا shedani ke ko shedan nan shi ba a faɗi matarsa ba to yana da mata ko ba shi da mata ko kuwa haka Allah madaukaki ya halitti wasu jinsin aijinsin shedanu aljanu kawai suke ta fitowa ta ina suke fitowa su kuma yaya hanyar tanasulinsu suke tunda Allah madaki sunan da kuma ne abin da malamai suka ambata da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ma suna tanasuli suna haihuwa duk da ba a faɗa a Al-Qur'ani ba kenan Allah madaukaki ya halitta masa mata shi ma kuma aka ci gaba da abin da ake ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu masa wannan jinsi na yaya kuma tsakanin su yayan wadancin su ci gaba da hayyana nan da ba wani nasu akan wannan mabu'i din asal ilmi Allahu a'lam. Babban abu da za mu fahimta shi ne akwai jinsi biyu a bayan ƙasa. Allah maɗauki ya koro su da aljanna ya sauko da su na bayan jini yawa da jinsin mutum da jinsin aljanna. To sai ya ce musu fa in ma na'ti yannakum minni hudan duk lokacin da shi ma'anar fa in ma a nan kamar da malamin fassara ai ayyu waqtin wa zamanin ja'akum minni hudan duk lokacin da wata shari'a ta zo muku ma'ana muddin dai wata shari'a ta zo muku daga gare ni inji Allah subhanahu wa ta'ala ai rasulun wa kitabu shine abin da ake nufi da shari'a a nan gurin yawa hudan ana nufin manzo da kuma littafi domin duk wata shari'a asalinta ita ce wannan manzon da kuma abin da ke cikin littafin da aka bashi ya kawo haka ne kuma haka. To ba wa yadda da'i shari'a ta zo wa mutum ya zama shiryayye ya bi Allah yana so wadannan mutane a wani da Allah madaukaki zai yarda da su ya ba su sakamako mai kyau ya shigar da su aljanna idan ba ta hanyar manzo da kuma littafi ba. Shi yasa asalin shari'a shi ne ta bi Qur'ani ta bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantar da su shi ne abin da ake nufi da hudan Allah. Babu wani abu da za a samu shari'a cikinsa banda waɗannan ko kuma in ya saba waɗannan. أي رسول من كتاب يهديكم لما يقربكم مني وأن منزل للكتاب ليس يدكو زواج أبن لي كسن تدكو زواج لي نبوت الله ويدليكم للرضاء كما يكسن تدكو زواج يرداتا فمن تبع هدايا توغادو كب دمت من لا دئ الجنن لا يبس لياتا نجي الله minkum a cikin ku ku jinsin aljanu da mutane lau sai yasa ake cewa faqalain wadanda aka dora ma dokoki yau bi an amana bi rusuli wa kutubi wato ya kasance ya yi imani da manzanni na da kuma littafan da zan turo wa tada bihim ya nemi shiriya da su wa zalika bi tasdiqi jami'i akhbari rusuli wa kutub wato ta hanyar ya gaskata dukkanin labaran da manzanni suka zo da shi da abinda kuma aka faɗa a cikin littattafai walimtisali lil amri ya kuma bi umarni walistinabu lin nahi ya kuma hanu daga abinda aka hana shi to duk wanda yayi wannan ga sakamakon sa shine fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su kuma ba za su baƙin ciki ba. Yasi wa fil azam zo mu ji fassara da yake nufi da khawfun da kuma al-huzn da bambanci da ke tsakanin su. Yasi wa fil ayati al-ukhra aw ta ayar cewa fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa kuma da fada cikin suratu Qaf wanda duk ya bi shiyata to ba zai bata ba kuma ba zai tabi ya zama cikin hasararru marasa sa'ada. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء. أنا من الله ما أكتي يا جنا وصف كنت وكنت كوس أبو بوا هداه أكل بيايا بشهيس نصر عليس وانا إلي فائد جنسنا تكتب من يمن أبن دامو نفائدة دامو سامو نفائدة الاتاف مالن عبد الرحمن السعد ينادي كلاس وصي وجن زاقل إلي وأن الفائد جن لإلمي ذاك سامي da mai karantarwa da mai wa'azi zai sami wato wani guzuri na abin da zai samu ya wa'azi da shi a cikin yana karanta littafin ne. Ina ba mun fahimta ka dau aya ɗaya kawai kai magana akan ta zaka samu abin da zaka samu na fa'idoji wanda zurfin tunani mai ƙarfi da kuma dogaro da abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da tabi'ai shike yasa ka samu irin wannan ilimi. Za ka murka kula da irin wannan darussa ɗin sai ga wasu abubuwa guda kaza ko fa'idoji guda kaza za su muku amfani. A nan ya ɗora wasu hukunce-hukunce ko abubuwa guda hudu. Na farko shi ne nafiyin khawfi wal huzn ya kore tsoro da kuma bakin ciki da tsoro da bakin ciki yace babu su ga mutumin da ya bi shari'ar Allah madaukaki haka ne sisi wal farqu bainahuma bambancin da ke tsakanin tsoro da kuma bakin ciki annal makruha shine na farko cewa shi abin ki in kana qad madha in ya riga ya gabata ne an samu abin da ba a so ya riga ya auku an same shi ahdatha alhazan alhuzn to wannan sai farar da a samu bakin ciki da damuwa ko in abu ya riga ya same ka ai shine zaka samu bakin ciki kai ta damuwa akan sa kai ta tunani wani ma har ya rame ya kasa ci ya kasa sha saboda damuwa wannan shi ake cewa huzn sannan isi wa in kana muntazaran idan ko ana jiran sa ne ana tsoron ana fatan ko kuma ana jin tsoron cewa zai zo ya auku shi abinda ake tsoro din abinda ba a so kai ahdatha alkhawfa to shi kuma yana samar da tsoro idan abu bai auku ba shi ne kake tsoron sa in ko ya riga ya auku sai tunanin sa sai bakin ciki akan sa sai damuwa to tsoron shi ake cewa khawfa dan haka duk mutumin da ya bi shari'ar Allah to babu tsoro a kansa ma'ana ba shi da wuta jahannam abinda muke tsoron zai auku shine wata azaba nan gaba la ta kabari la ta wuta jahannama babu ita Allah madauki sai ya fi wuta haka nan kuma wani abu da ya gabata na bakin ciki da ya wuce bayan an sha wahala an yi jihadi an sha maka wani an ji ma shi an yi menene ko kai laifuffuka kuma Allah madaukaki zai sai maka to ba bakin ciki za a yafe ma abin da ke baya kuma duk bala'in da ya same ka a baya duk ba komai Allah madaukaki zai maka maganin sa zai ci maka da ina fata mun fahimci wannan ga kuma karin bayani da yake malami isi fana hahuma amman ittaba'a huda shi ko da waɗannan abubuwa guda biyu daga duk mutumin da ko aljanin da ya bi wannan shari'a ta sa wa idan tafaya su kuma waɗannan abubuwa biyu da tsoro da bakin ciki in har suka auku a suka aka kore su ya zama cewa babu su an neme su an rasa hasala didduhuma sai kishiyarsu ya auku me ya kishi tsoro shi ne al'amr yawwa sai su wa huwa al'amru tam shi ne natsuwa da kwanciyar hankali cikakke domin maka ce maka karka damu kada kuma ka ji tsoron wani abu da zai zo nan gaba da abin da kai na baya karka damu ma'ana za a yafe ma an ɗauke maka duk wata damuwa a cikinsa sannan kuma wani abu da zai zo nan gaba an gaya maka cewa ba zai faru ba an yafe maka insha Allah kawai aljanna za ka samu damuwa ai ka ga da baƙin ciki da damuwa duk sun ƙare sai farin ciki kawai sai jiran lokacin da za a je a daraja sakamako mai daɗi to duk wanda ya bi shari'ar Allah abin da zai samu kenan a zuciyarsa وكذلك نفي الضلال والشقاء كوري وربتا دتابي وعمن اتبع هدى دقا وندا يبش دير الله فيما حكم نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هدى ألا مدركيا كوري بتا هل ينزو دتابي ودقا دو وندي بش ديس وإذا انتفيا ثم وندا أبو هدى دبتا دتابي idan har suka koru ma'ana babu su sabata didduhuma kishiyarsu sai su samu sai a same su wa huwa alhuda wa sa'ada me ya kishiyar bata alhuda shiriya ko me ya kishiyar taɓewa shi ne sa'ada dama ko saƙiyun ne ko sa'idi fa man ittaba'a huda don haka duk wanda ya bi shiriyar Allah hasala lahu al'amru was-sa'adatu to sai ya sami kwanciyar hankali da aminci da kuma wato sa'ada wato biyan bukatarsa duniya da lahira da kwanciyar hankali da nutsuwa ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya ta duniya da kuma ta lahira wal huda tare da shari'a wa intafa anhu kullu makruh kuma duk wani abin da yake ki min al-khawfi na wani abin tsoro wal huzn da baƙin ciki wal dalal wal shaqa da bata da taɓewa duk sai ya zama ya tafi ba a same shi ba sai zama yana cikin kwanciyar hankali yana cikin shari'a babu damuwa babu tsoron azaba fa hasala lahu al-marhubu da haka ko ga sai mutum wannan bawan Allah ya samu abin da yake so واندفع عنه المرغوب كما دو أبن ديك سورو ياتفي بابش لفتا أمكنت بس وهذا أقص من لم يتبع هداه وانو كما ساباني واندى بيبسي لي الله واندى بيبسي لي الله بشي كما منيني ناس ساكمكم الله مكتيا بي أمنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا سيسي أولئك أصحاب النار ما أنا وندك يا كافر سيد الله لكما من زند يزود دا الله يا كما كافر سيد لتاب دا يزود دا الله ما دوك تتعين وما زند كما يكافر سيد آيوين دا الله ما دوك يأكو جيسي فأولئك أصحاب النار تولى سوني ما أبو تاوتا وتسوني يموتا من داس دوما أوتا أي المنازمون لها وإن داس لازم توتا سسجيتا بداس التبع ملازمة الصاحب لصاحبه وتعيد ملازمة لا أبس داس دوما داس ليكي متا داس زمتا لدى إتا يد أبوكي كي تلدى أبوكي كل سنة تلتين دهار ألا مؤكيك ناس أصحاب النار kama a ce wa mutum abokin malam wani kaga shi ko shi suna tare ko ba haka ba kaga abokin wuta mana dan wuta kenan mai shiga wuta kuma ya zauna a ciki nan ne gidansa shine ma sannan kuma shi wal garimi li garimihi haka nan mulazama ilinta mai bin bashi da wanda ake bin bashi ina ta ga bibiya ko ba haka ba wanda ke bin bashi ai idan ka ga ya rabu da kai ne shine ka biya bashin nan ko kuma in ya yafe maka to in wannan da'ima sai a ce ashabu ko sai a ce sahibu an ga yana sai idan mutumin ka ne saboda an san dama wani abu ya kulla su wanda ba za a rabu ba har sai an yi wani abu wato shine biyan wannan haƙƙi din shine man yake cewa hum fiha khalidun kuma Allah madauki shi hum fiha khalidun yace ai la yakhrujuna minha wato ba za su fita daga wannan wuta ba ولا يفتر عنهم العذاب كما عذاب بذات ينكي ولا هم ينصرون كما بعد أتمكيس وفي هذه الآيات وما أشبهها لكن فائد جي هل يزيد دام سامو أولا الآية لكما مكمن تنئل أولا الآية شين إنقسام الخلق من الجن والإنس سوى متاني الجنود متاني جبال إنسو sun kasu zuwa kashi-kashi ila ahli sa'adati wa ahli shaqawa cewa a cikin mutane akwai masu sa'ada akwai kuma tabaddu a cikin aljanu ma akwai masu sa'ada akwai kuma tabaddu shigi yake sabanin shigi da bahaushe ke cewa shigi ko wancan shigi a larabci ana nufin tababbe hasararre wanda ba zai shiga aljanna ba ya yi hasarar rayuwarsa duniya da lafiya bai sami sa'ada shiki ko abun bahaushe yana nufin mutumin da me za ku ce masa shiki haka marar kunya mai lele mutane mai tsokana duk ana fara ko ko mai sa mutane da su dariya ma wasu a ce masa shiki wannan sa kalmomi ne a gurin da ba nasu ba tunda dai kalmar nan asalin ta larabci ne to tana da mummunar ma'ana ba inda take da ma'ana mai kyau a cikin Qur'ani kaga a riƙa kiran mutum saboda wani hali wanda kuma ba lalle ya zama gaba ɗayan sa farko da ƙarshen sa nuni bane to ba daɗi a riƙa kiran kowa shi yi idan ba wanda ya cancanci wannan sifofin Allah ya ce don haka dan adam da aljini duk kashi biyu ne akwai masu sa'ada akwai masu shaqawa shi ne abin da ke so a fahimta wa fiha a cikin wannan ayoyin har yanzu da cikin darussan da zamu dauka akwai sifatul fariqain sifofin waɗannan bangarori guda biyu sifofin masu sa'ada ɗan aljanna da kuma sifofin masu shaqawa wato wanda za su shiga wuta kuma tababbu marasa wato nasara da kuma samun rabo a lahira والاعمال الموجبه لذلك da kuma ayyukan da suke wajabta yin haka din ma'ana wannan aiki ne yake sa mutum ya zama daga cikin mutanen sa'ada wannan aiki ne yake sa mutum ya zama cikin mutanen shaqawa a cikin ayoyin nan mun fahimce ne ko mun fahimta ba? To kawo mana musu a ina za a samu na aha na amma a zahirin ayar ne za ka kawo mana a ina ka samu waɗannan yawwa na farko famanta da hudaya wanda ya bi shiriyata an fi sana mana shiriyan nan kuma ita ce duk manzo da littafin da ya zo da shi ko sallallahu alaihi wasallam ko duk manzanni wannan abin da ya shafi masu siffar kenan me ya siffofi ko ayyukan nasu ko kuma a ce ka fahimci an ce waɗancan ba su da sakamakonsu shi ne su masu bin shiriya da littafi da kuma manzo sakamakonsu shi ne ba su da tsoro ko ba kuma su da baƙin ciki sannan waɗannan su kuma sun kafirce sun ƙayyata sakamakonsu shi ne taɓewa da hasara da rashin rabo alheri ko a ce duniya ma da lahira baki ɗaya. To kaga a wannan ayoyin ka fahimci cewa ashe aljanu da mutane duk sun rabu zuwa wannan kashi kaza da kashi kaza ga kuma irin aikin da za a zama kaza din da aikin da za a zama kaza shi ne kawai abin da malamin ke so kuma ya ce wa annal jinna kal insi kuma mun fahimci har yanzu cewa aljanu kamar mutane suke wajen halitta a yawwa ba wajen halitta ba kamar mutane suke fi thawabi wal iqabi wajen samun a lada da kuma ukuba da za'a yi ma'ana kamar yadda dan adam in ya da'a ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi qur'ani to lalle sakamakon sa shine shiga gidan aljanna ba shi da tsoro ba baki ciki haka kuma aljani in ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai shiga aljanna ba shi da tsoro ba baki ciki dan adam in ya kafirci ya ƙayyata Allah ya ƙayyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai shiga wuta kuma zai dawwama a ciki ba zai fita ba aljani shi ma idan ya kafirci wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai shiga wuta ba zai fita ba cikin abin da ake so ku gane kama annahu kamar kuma yadda cewa su jinsin aljani da jinsin mutum waɗannan nau'o'in jinsin guda biyu a masaluhum ko kuma kamar yadda cewa su aljanu misluhum misalin mutane su fil amri wan nahyi wajen umarni da hali ma'ana irin umarnin da aka yi wa mutane to shi ne yake lazimtar aljanu irin abin da aka hana mutane to shi aka hana aljanu yadda aka hana mutane ko yadda aka umarci mutane kai da tauhidi da abubuwan rukunan musulunci haka aka umarci mutane kuma da rukunan imani to haka nan aka umarci aljanu da imani da rukunan musulunci da kuma rukunan imani da kuma duk ayyukan da suka lazimci wato abin da aka umarci musulmi mutum ya yi to haka nan a aljanu shi ma an umarce shi kuma an hana shi daga abin da aka hana mutum mun gane wannan? ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال سنقوم أنا منشبه من جمع دا مغنر دان أدم يازو دنيا باين يازو دا الجنة أنتي دا أبن دا بيسي يهوتا يزيدا يمولي يهي حكا إيه أما كما يأيكتا وانا أبو دا أكتا كده wato kada shi wata bishiya ya shi ya zama sababin koro shi da aka yi daga cikin aljanna ya dawo bayan ƙasa wannan cikin duniya tare da wanda ya ziga shi ya aikata wannan abun duk aka kaɗo su aka ce ku dawo duniya ku zauna kuna gaba a tsakanin to an sako rayuwa ta fara annabi adam ya ci gaba yana can yana da me kamar ka ɗauko abin ne kamar film ne ake maka ga shi can tare da matarsa Iblis ma yana can yana hangensu suna dosar alheri ya zo ya hana su sun dosi sharri ya bude kofa ya kawata abin su ci gaba shikenan an ci gaba da rayuwa to an gama da nan sai aka tsallake aka kawo mana labarin wasu mutane da za mu rika yawan jin magana a kansu a cikin alkur'ani na farko saboda abinda Allah maɗaukaki ya yi na zaɓin da yawa daga cikinsu ya bawa annabi domin waɗanda Allah madaukaki ya zaba ya aiko annabawa a cikin su daga bani Isra'ila sun biyo mun fahimta to labari akan su da kuma kasancewar asalin su kamar yadda zamu zo mu faɗa uban tauhidi wanda ake cewa abu tauhid ko abul anbiya annabi Ibrahim shine kakan su kamar yadda wannan abul anbiya shine kuma kakan larabawa da zamu zo mu ji su ma labari akan su amma yanzu zan san bani Isra'ila zai karanto ayoyin sannan zan magana akan su wani ne bani Isra'ila
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
wannan shine kira na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajjaha shi wato ya fuskantar da shi zuwa ga wani jinsi na mutane ko wata kabila Allah madaukaki ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ila wane ne Isra'ila ku ne ake nufi da Isra'ila Isra'ila kamar yadda yake a nan alqur'ani dinda ba a bayyana mana a cikin alqur'ani nassin alqur'ani ne Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana cewa shine yaqubu a wuri daya ba amma a wurare daban-daban a cikin alqur'ani mun fahimci isra'ila shine yaqubu to haka nan akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta cewa wata rana wasu yahuda sun zo sune masa wasu tambayoyi cikin kafin su tambaye shi abubuwan da za su tambaye shi shine yake tambayar su unshidukum billahi hal ta'lamuna anna isra'ila ya'quba kana maridan kaza wa kaza har zuwa ƙarshen hadisi wannan shine nassi kan cewa abinda ake nufi da Isra'ila shine yanzu wato sun zo sun tambaye shi sai kafin su tambaye shi abin ya sani sai ku sun su ina muku magiya da Allah shin kun san cewa lokacin da annabi wato Isra'ila bai ce wa Yaqub ballatana mu ce akafi ne dake yadullu alal mughayara cewa wani mutumi ne su biyu kenan ake nufi da aka fassara ce ta cewa Isra'il shi ne yau rubin cewa yau wannan a Qur'ani haka yake haka nan a littattafan su kansu Yahudawa in suka ce Isra'il shi suke Yahudu su ne da aka ba rikici a nan asalin kalmar Isra'il kalmomi ne guda biyu aka haɗa su nan a larabci Isra da Hamza sai kuma i ko isra da kuma i a lugar ibriya ta yahudawa yisra suke cewa ba isra yisra i yisra ɗin kuma suna da saɓani wajen me ake nufi da shi wasu su ce abinda ake nufi a littafin kai bari mu faɗi abinda muke da su a littafin mu na tafsiri kafin je kan littafin Yahuda a littafin musulmi littafin tafsiri littafin da malaman tafsiri suka rubuta suna cewa Isra abinda ake nufi da shi shine abdu abd in kuma Allah kaga ka hada biyu ka samu ne Abdullah wasu suka ce Isra abinda ake nufi da shi shine ash-shidda wal itqan ma'ana wanda Allah madaukaki ya tsananta kuma ya kyautata halittas a wannan fasara a littafan Yahudu kuma abinda suke cewa musamman wannan sunan ya zo akwai wata kissa ta wani abu da ya faru lokacin da Yaqub suka faɗa yadda su suka ce ba a tafsiri ne ba a littafin Yahudu wannan a Bible nasu suna cewa lokacin da Jacob wato Yaqub na asalin kalmar kenan Yaqub duk da a yaren Ibriya ma haka suka faɗa Yaqub lokacin da yake dawowa da iyalinsa a hanya wai suka ce ya haɗu da wani mutum ko kuma mala'ika sai ce wai bari su yi gwajin ƙarfi su ga waye ko wani ƙarfi aka yi kokawa Yaqub alayhi salam ya kada wancan din ina fata mun gane su asiyafinsu suna cewa sara al-insan ya yi kokawa da wani mutum amma a wasu fassarorin da suka yi su suka ce wannan wanda aka ce ya yi kokawa da shi sai ya ce ko in ce maka a nassin kai da suka faɗa ɗin bayan ya ga an gama kokawar sai ya tambaye shi kai ko ya sunanka sai ce sunana Yaqub sai ce a'a to daga yau sunanka Isra'il ba Yaqub ma'ana sakamakon wannan abu da suke sai ya ƙara bayani shi wanda aka yi kokawa da shi ɗin sai ya ce domin kuwa dole a canza ma suna domin wannan suna naka Yaqub ko in ce Isra'il za a sa maka shi ne saboda ne la'annaka jahatta ko sara'ta ma'allahi ko sara'ta domin kuwa kai ka yi kokawa da Allah kuma ka kada shi haka nassin yake a cikin Bible Allah ya gafarta mana hikayar mun fahimci wannan da farko an ce mutum ne shi mutumin bayan an kada shi sai ya ce ya canza masa suna saboda shi mai ƙarfi ne daga yau ya zama Isra'il ba Yaqub ba dalilin ne saboda wani ya yi kokawa da Allah ya kada shi a farkon zancen insan suka ce a ƙarshe shi insan ɗin da aka kada shi shi ne su yi kayan kokowa bai faɗi kansa ba bai shi waye ba kaga kenan suna nufin abin da kila ka fahimta Allah ya kiyaye to shi yasa suke cewa asalin wannan suna wai wanda ya yi kokowa da Allah ya kada shi shi ne Yisra daga maganar daga lafazin musara'a ne domin a larabci da Ibriya da larabci suna da kusanci wajen wasu haruffa akwai inda muke amfani a larabci da sadu su kuma sin sai in za a iya iskatun wani harafin kaya kamar ka ce a lafazin idan ana so a faɗi lafazin kokuwa ɗin to sad ɗin za ta tsaya madadin sinu sannan ainihin ce babu a iya cewa hazzi aka yi nata sannan kuma aka haɗa da i to amma kuma wasu malaman da suka yi kwalkwale suka tsalaye wannan lafazin sun ce idan an bi lugar yadda yaren yake ba zai yiwu a ce Isra'il ma'anarsa wanda ya yi kokowa da Allah ko ya yi jahada ma'allahi fassara sahihiya shi ne a ce Allahu yujahidu ma'ana fa'ilin shi ne Allah ba waɗaya wanda aka ambata ɗin ba ba Yaqub ba wannan dai abubuwa ne suka shafi fassarar ita kalmar amma su a itikadinsu har zuwa yanzu suna itikadin cewa annabi Yaqub alaihi salatu wassalam an canza masa suna ne daga Yaqub zuwa Isra'il saboda ya kokawa da Allah ya kada wannan aqida su sai tana da Allah ya kiyaye daga wani shine asalin sunan to shi kuma Yakubu wane ne shi annabi Yakubu dan waye ni dan waye ne kuma kuna kokonto dan Isma'il ha yawa dan Ishaqa Ishaqa shi kuma dan waye dan Ibrahim dan annabi Ibrahim ba laifi mu ji dan kadan daga tarihin waɗannan mutane domin duk abin da zamu zo mu ji nan gaba yana da alaka da wannan shimfiɗa din annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam an haife shi a wani gari a Iraki a Babil Babil wani gari ne a Iraki yana nan har yanzu sunan sa Babil da wannan sunan ana kiran sa yadda Allah madauki ba mu labari a Qur'ani babansa da mutanen sa masu bautar gumaka ne ko yawa kuma lokacin da ya girma Allah madauki ba shi annabci ya ja hankalin mutanen nan su daina bautar gunki su koma su bautawa Allah madauki har ba su yarda da shi ba har suka kore shi ya hijira ya bar garin ya fito wannan maganar cewa sun saba da mutane ko ya fito babu ita a cikin Bible amma cewa ya fito ya bar garin su akwai shi a cikin Bible din su abin da ke cikin Bible shine annabi Ibrahim ya dauko da shi da babansa da matarsa Sara da kuma annabi Lut dan uwansa suka fito suka hijira kawai suka bar garin su ba a ambaci wani sababi ba wannan yana daga cikin matsalolin da malamai suka gano na abin da ke cikin wannan Bible da ke hannun Yahudu da Nasara kasancewar ba a yi ishara la min qaribin wa la min ba'idin zuwa ga cewa saboda tauhidi ne aka samu matsala ba wani malami daga cikin malaman Yahuda da ya rubutu na samu rubutunsa yana cewa maganar cewa an samu sakani tsakanin annabi Ibrahim da mutanensa ko da babansa har ya zama cewa saboda tauhidi ne ya fito ya bar garin shi ya fito ya koma wani wuri kamar da zamu zo mu ji yace ba mu san ta ba sai a littafin musulmi mun ga jalla domin su a tarihin rubutun littafin Yahudawa mai da hankali akan maganar tauhidi baya cikin abubuwa manya a gurin su asalin abin da zai sa mutum ya zama da Yahudu shine ya zama uwarsa ta haife shi da Yahudu ma'ana mace ba Yahudu ya ta haife shi mace banda uba suna da sabani mai yawa akan mutum babansa ba Yahudu ne za a karba ko ba za a karba ba da ƙarshen zamani sun karba amma asalin can kafa addini yadda suke bi shine sai wanda uwarsa ta haife shi in kai uwa ce ba Yahudiya ko kakarsa ba Yahudiya ce to shi kenan zai zama ba Yahudi ma'ana kenan addini ne da yake da alaka da ƙabilanci da jini fiye da kasancewarsa da alaka da aƙida kun gane yawa ko ka je yanzu ka ce za ka zama mai addini irin nasu da su to ka je dai ka yi ibada ka kai ne amma fa kana nan sunanka wanda ya zama bai hudu amma ba za su yi ma bai hudu ba saboda me sai wanda uwa bai hudu ya ta haife shi shi da ake shi bai hudu shi yasa za ka ga cewa a shi ba da labari akan tauhidi an yi rikici tsakanin musulmi da kafiran wancan zamani sam ba za ka same shi a cikin Bible ba zancen da kiski shi ne annabi Ibrahim ya taho Allah ya zaɓa masa wuri sai ba shi ƙasa lokacin da ya baro garin su to shi ke ƙorul kaldaniyin haka sunan garin yake a cikin Bible inda aka haifi annabi Ibrahim inda ya baro kuma sai Allah ya ɗauki zaɓa wata ƙasa sunanta Filistin sai ba shi yace taka ce da kai da ƴaƴanka har abada shikenan duk zancen da ake waɗannan maganganun da aka faɗa a Bible duk akan sa suke kashe Filistinawa ne suke kwace wannan wuri kunga wani abu ne da yake da alaka da addinin wani saboda shi ya yarda da shi ya nazimce shi ya kama shi ya fi karfin wani da nasa addini shine kawai dantan ayan jike ne dantan wannan kasa to mu koma kan annabi Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam hasaba yadda mu muke itikadi bayan yayin hijiran nan ya bar babansa ya bar wato azab inda Allah madauki ba mu labarin sunansa a cikin alqur'ani babu kokonto kuma duk abin da ke alqur'ani shine gaskiya ya fito yayin hijira inni muhajirun ila rabbi innahu sayahdi kaga saboda addini ya fito sai ya tafi Palestine kafin zuwa Palestine yadda masu tarihi suka kawo ko da baya cikin alqur'ani shine ya zauna a Halab daga nan Halab kuma sannan ya karasa ya tafi Palestine to a Palestine nan dama tunda da matarsa ya fito suna da yanayi da matarsa bata haihu ba shine aka yi fari sai farin nan da aka yi da yunwa sai koro su zuwa Misra shine suka gangaro daga Palestine suka zo Misra lokacin da ya je Palestine akwai mutane a Palestine ana ce musu kabilan Filistin sunan su kenan akwai kuma Kan'aniyun su ma Kan'aniyun mutane ne ko Larabawan can baya ne aka same su a wannan lokaci kuma suna inda ce kasar su annabi Ibrahim shi ya zo same su da ya same su a nan da kwarin nan ya zo duk aka tarwatse shi ne ya taho Misir zuwansa Misir shi ne aka yi abin da muka sani na kissan da ya zo Misira da matarsa yana tsoron sarkin Misir a lokacin ya ganta zai ce zai kwace ta sai ya ce tsawonsa ce ko wani ai kun taɓa jin wannan kissan to har a lokacin da zai taho aka ba shi sa abin da Hajar ba Sara Sara ita ce matar tasa Hajar sai aka ba shi Hajar wasu suke cewa Hajar din nan baiwa ce matar Fir'auna ita ta ba shi wasu kuma dogaro da bincike da suka yi na musamman akan babin sirri a wannan gun suka ce a'a ba baiwa ba ce ya ce aka ɗauka aka ba shi a matsayin mata ya dawo da ita a matsayin mata ya roƙi Allah maɗaukaki dama ya ba shi ɗa bai samu ba shine saduwarsu da wannan mata da ya samo a Misir ita ce Hajar sai ya samu ɗansa na farko shine annabi Isma'il shine ɗansa na fari in gane ko shine Isma'il to kishi ya angiza Sara me yasa za ta zauna kaza da kaza sai ce ta ɗauki matan nan taka da ɗinta gaje can ka kai su wani wuri ba za mu zauna tare ba yadda ake hakaito wannan dai a nassin Qur'ani babu to sai ya ɗauki matarsa wace Hajar ba Sara ba Hajar da Isma'il ɗanta shi ne ya taho da su Ka'aba ya zauna a nan wurin ya zaunar da su ya koma tun yana jariri lokacin mun san kuma kisra abin da ya faru da tona kafarsa da yake har aka samu ruwan zamzam a nan kuma har mutane suka zo kabilar Jurhum da suka zo daga Yemen har ya girma har ya zo musu ziyara sau biyu shi annabi Ibrahim yawwa kuma ya koma to da Allah ya rika canza sautin kiɗan nan to a rika sa wani sautin daban ba irin waɗannan kaɗe-kaɗen yawwa zancen mai muke annabi Isma'il ko Yaqubu da shi da sauran dangin suka taho gaba ɗaya suka dawo ina suka dawo Misir to asalin zuwan Bani Isra'ila suka cancado gaba ɗaya suke nan suka dawo Misir yanzu an kyale da can annabi Ibrahim da annabi Ishaqa suna can ko a can suka rasu can aka binne su shi kuma Yaqub ɗayan nan nasa goma sha biyu da Yusuf ya zo ya zama minista a Misira ya ce duk su taho sai suka taho gaba ɗaya iya Bani Isra'ila suka zo suka gani Fir'aunan wannan lokacin ya ba su unguwa guda ita ce tasu don lafazin Fir'auna suna ne na sarautar Misira ba sunan rabin nan wannan mutumin ne na zamanin annabi Musa shi ne Fir'auna ba sunan sarautar ne to bayan zamani ya ci gaba suka haɓaka suka hayayyafa suka yi yawa to a cikinsu bayan lokacin da aka sami wani sarkin daban wani Fir'aunan ya zo daban ya fara kuntata musu ya fara cizguna musu lokacin da aka ba shi labari cewa a cikin waɗannan mutanen ƙabilan nan ta Bani Isra'ila da suke zaune a nan za a haifi wani wanda shi ne zai yi sababbin ƙarshen mulkin shi ke ne ya fara kullawa da su ya fara tonan yadda za a yi ba za a haifi wannan yaro ba mun san dai wannan kisan ita ne yau to har aka sami annabi Musa alayhi salatu wasalam da yadda Allah ya tsire da shi aka dauko shi ne makon ma ya zama a wani gidan ne a lokacin da aka hana haihuwar sai ya zama a gidan Fir'aunin ya tashi aka rene shi saboda wata hikima ta Allah subhanahu wataala to bayan da ya zama ya kai shekara 40 falamma balaga ashuddahu wastawa ko kuma da Allah madauki fada yau to sai Allah madauki ya bashi ilimi ya masa wahayi ya kira shi inda ya munajati da shi ya kuma bashi wahayi ya sa shi annabi ya tura shi zuwa bani Isra'ila bayan kuma dai an yi kun san kisa da ta faru bayan yayi aure ai kafin ya aure wani abu ya faru na rikici ya ga dan wani bani Isra'ila da wani bakkiti mutumin Misra kenan sai bakkiti mazin mutanen asalin Misrawa kafin zuwa Larabawa da suke fada har annabi Musa ya ce miki dan uwansa dan jinsi bani Isra'ila ya kai masa laushi har ya kashe shi aka go ana binsa a kama ya fita shi ne ya tafi wani gari Madian da ya je Madian ya samu wani tsoho da ‘ya’yansa mata wasu masu tafsiri suna cewa annabi Shu’aibu ne amma babu isnadi sahihi da ya tabbatar da wannan riwaya cewa annabi Shu’aibu ne ba annabi Shu’aibu ba ne saboda an faɗi Madian ne shi ya sa wasu suka ce annabi Shu’aibu ba lallai zama a wannan zamanin ba annabi Shu’aibu yana cikin annabawan Larabawa ne da shi da Salihu waɗannan Larabawa ne daga jin sunansu duk sunan da tanwini yake shiga sa larabci ne me gani yawa to da ya zo nan ya samu wannan dattijo da ‘ya’yansa mata kun san abin kuma da ya faru dai har ya auri ɗaya daga cikinsu to yana tafiya tare da matan nan tasa ya hango wuta ko ya tafi ya je ya samo musu wuta saboda sanyi su dan dumama jikinsu to a nan sai Allah maɗauki ya kira shi a nan ne aka mai da shi annabi aka kuma aiko shi da saƙo ya zo ya kira Fir'auna ya daina bautar gunki ya zo ya bauta ma Allah kuma ya saki bani Isra'ila ya ‘yanta su su koma ƙasarsu inda kakanninsu suka fito ina jin mun gane a dunƙule da kisar take to bayan abin da ya faru da Allah maɗauki ba mu labari a cikin Alƙur'ani lokacin da annabi Musa ya jawo bani Isra'ila suka biyo shi kuma Fir'auna ya biyo su a baya suka shiga teku ya sa bayan an yi duk abin da aka yi na maganar nuna abin nan da ya shafi tsafi din nan da sauransu sigirin waɗannan masu sigiri da yadda annabi Musa ya rinjaye su da yadda suka taho kuma bakin teku Allah maɗauki umarce shi ya buga sandansa a tekun nan tekun ya rabe ya zama gida-gida annabi Musa suka shiga da shi da bani Isra'ila gaba ɗaya sai da suka gama fita Fir'auna da mutanensa suka zo na farkon ya gama shiga na ƙarshen ma ya gama shiga Allah maɗauki ya nitsar da su baki ɗaya suka halata wannan duk mun ji a Qur'ani to da suka fito suka fara tambayar annabi Musa da suka ga wasu mutane suna bautar gumaka ij'al lana ilahan kama lahum aliha ya yi musu faɗa sannan suka ci gaba Allah maɗaukaki sai ya umarce su su je su shiga waccan ƙasa da ya musu alƙawari ita ce al-ard al-muqaddasah allati kataba Allahu alaykum awjaba Allahu alaykum an tuqatilu ahlaha wa taskunuha ku je ku yaƙi wanda suke zaune a wurin ku zauna a wurin mun fahimta to a lokacin nan sai suka ji tsoro suka ce su ba za su koma waccan ƙasa ta Falastini ba domin Kan'ana wannan jababira manya-manya ne suna tsoron su yaƙe su har mun san dai kisar da Allah bai faɗa farkon suratu al-Ma'ida da suka ki su ce inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu abdi inda Allah madauki ya ba mu labarin wanda annabi Musa shi ba shi da kowa sai shi sai dan uwansa ma'ana dai sauran dusinki sai zama a lokacin nan sai Allah madaukaki da suka ki sai buga musu abin da ake ce mutih tih ne shi ne dimuwa suke shekara 40 ba su san inda za su ba wannan fa duka tsakanin Misra da Filistin shekara 40 a cikin jeji su shiga wannan sahara su koma nan da gudu bishiya da ilani suka je bata ba san inda za su ba to anan ne Allah ya rika ci da su da almanna wa salwa aka rika shayar da su aka ce annabi Musa ya buga dutse ruwa ya fito kamar da zamu zo duk mu ci zamu karanta sannan daga baya annabi Musa anan cikin tihin ya rasu annabi Haruna shi ma anan ya rasu wanda ya shiga ƙasar Falastin tare da abin da ya rage na bani Isra'ila shi ne Yusuf Yusuf ya shiga kuma ya yaƙi waɗannan jababiran kuma suka zauna da suka zauna a ƙasar shi ne dutsen tsirata ƙasar kowanne wuri sai aka sa wa ƙabila ɗaya kowanne wuri ƙabila ɗaya kun ga guda nawa kenan 12 to anan anan sun suka shiga daga mun sai a kowace kabila sai dora musu alƙali da zai kula da rayuwar su saboda su a lokacin musu ba a ba su izinin su yi shugaba na gaba ɗayan al'ummar su ba kowane wuri suna da alƙali shine mai jagorancin shari'a tsakanin su suka shiga da haka suka shiga da haka to shine lokacin da yaki ya saki hada su da waɗannan kananawa suka zo suka cewa annabin su ya sa ya roki Allah ya aiko musu da sarki a sa musu sarki domin da sarki ake yaki mun fahimci wannan shi ma Allah madauki ya bamu wannan labarin a cikin ƙarshen suratul baqara wajen ƙarshe ƙarshe ko yawwa to har yace in an sa muku ma ba za ku yi da'a ba kaza da kaza an ce ku jihadi ba za ku ba har dai aka sa musu shine aka sa musu Talut ko Talut bayan sa kuma Dawud lokacin da ya kashe Jaluta Allah madauki ya bashi shugabanci bayan Talut sai ya zama shine sarki shine annabi Dawud ya zama sarkin kabilar Bani Isra'ila baki ɗaya to bayan annabi Dawud ɗansa Suleiman shi ma yi bayan annabi Suleiman akwai ɗansa ana ce masa Yerobam yadda suka wannan kuma na koma hikayar cikin littafin su wanda na faɗa a cikin namu za ku gane ta dama guru guru kun santa to akwai ɗansa Yerobam suka ce a zamanin sa shi kuma sai aka sami raguwa da sabani tsakanin kabilu guda biyu su ne kabilar Yahuda da kabilar Binyamin da kasar su guda guri ɗaya gefe ɗaya suka ɗauka suka ce ita ce tasu su kuma sauran guda goma kabilu saura goma suka koma suka yanki wata ƙasar nan gefen nan suke har ya zama cewa ana kiran waccan ƙasa ta kabilu goma nan ana ce musu Ardi Isra'il tun a wancan lokacin sunanta Ardi Isra'il ita kuma wannan ana ce mata Ardi Yahuda kasar Yahuda to kasar Yahuda nan a nan ne masallacin Baitul Maqdis yake a ƙarƙashin su yake su suke gudanar da shi to suna nan suna ta rayuwa bayan wannan sarki Yerobam aka yi wani sarki aka yi wani sarakuna wajen 21 sannan sai aka sami Bukhtu Nasr wanda Nabukhad Nasr sunansa a yaren su mutumin Babila ta Iraki sai ya taso saboda a lokacin suna yaƙar ƙasashe su dawo da su ƙarƙashin su ya zo ya yaƙi Sham gaba ɗaya ya yaƙi wannan Falastin ƙasa ta Falastin sai ya mai da Baitul Maqdis ƙarƙashin sa kafin shi akwai zuwan wasu ana ce musu al-Ashuriyun Ashuriyun su ma mutanen ariyar Iraki Iraki ne da Sham kafin daular Babil da suka zo su kuma suka yaƙi wannan wurin sai suka kwashe waɗannan ƴan ƙabilu na guda goma suka kwashe su gaba ɗaya suka mai da su bayi a ƙasarsu a tsakanin Iraki da Sham shi ne ake so a tarihi ƙabilu guda goma sun ɓata har zuwa yau ba a san ina ne makomarsu kun fahimta tun wancan lokaci da Ashuriyun suka zo suka kwashe su sai ya zama kun ga sauran ƙabila nawa biyu masu suna ƙasar Yahuda ko yawa to waɗannan ɗin su ma bayan waɗancan sun ɓata kamar da aka ce har wasu suna ta maganganu suna cewa wai ana jin mutanen Afghanistan su ne amma ba tabbas da zai tabbatar maka wannan tarihi ne to sai daga baya aka sami wancan Nabukadnezar shi kuma mulkin Babilawa ya yi ƙarfi ya zo ya ture na Ashuriyun sai ya zo shi ma ya buɗe ƙasarsa har ya zo Falastin ya kwashe ƙasar sai ya kwashi waɗannan mutanen gaba ɗaya su ma na Bani Yahuda aka ruguza Baitul Maqdis gaba ɗaya aka lalata Bible ɗin da suke karanta shi asalin at-Tawrat da suka samu suke karanta ta wanda Annabi Musa ya bar musu duk da cewa dama lokacin da Annabi Musa ya sauko daga inda ya karɓo ta ai ya zo ya samu suna bautar gunki ko a bautar dan maraƙi a lokacin nan fushi yasa ya jifa da wannan alluna na at-Tawra suka karere to a Qur'ani Allah madaukaki ya bamu labarin cewa ya tattara su daga baya ko yawa bayan fushi ya tafi masa kuma sannan abin da ke ciki shine abin nan shari'a da Allah madaukaki ya bashi to a wurin su a tarihi Yahudi suna cewa lokacin da ta karere din nan shikenan ba a sake wani ambatanta ba cewa an tattara ta ba a tattara ta ba kila farkon batun take ba amma dai daga baya sun ce an samu an ci gaba da karantawa to ba a yi ƙarni da yawa ba ta bata gaba ɗaya ba a same ta ba daga baya kuma aka samu ɗanɓinci ne nata shi ne aka sa a wannan Baitul Maqdis ɗin ana karantawa duk ranar Asabar da Bukhtu Nasr ɗin ya zo da aka ce wannan Bukhtu Nasr kwashe shi gaba ɗaya mai da su bayi aka mai da su babil kuma aka rusa baitul maqdis ita ma at-taurat ta bata kun ga babu magana at-taurat ke kun ga kasar ta zama ba kowa yanzu to suka je suka gauna wajen shekara 50 ko suka ce 70 wasu suka manta yaren ibriya din sai suka dauko yaren aramiya da ake a can yaren aramiya kuma kusa yake da ibriya din yana kuma shi ma da alaka da larabci to lokacin da fursawa furs daula furs da ta yi ƙarfi ita kuma ta zo ta ture babilawa sai ta dauko waɗannan mutane bani isra'il sai ta sake dawo da su falastin mun fahimta da ta dawo da su falastin aka shiga bada zama a nan har lokacin da aka samu abin nan wasu mutanen daban lokacin alexander wanda ake cewa alexander the great ya kafa tasa daular seleukiya shi ma ya zo ya yi nasa mulkin har ya kwace falastin romawa suka zo suka sake kwacewa a gurinsa to har zuwa shekara ta 70 bayan annabi isa alayhi salatu wasalam ma bayan haihuwa annabi isa alayhi salatu wasalam shekara 70 miladiyya kenan wannan da ake amfani da ita a 70 romawa suka zo suka kwace wurin ya tabbata ya tsaya a wurinsu a hannunsu shine har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falastin tana hannun romawa mun fahimta shi yasa lokacin da aka yi yakin nan da muke magana nan gulibatul rum har furs suka yaki romawa suka kwace wurin to daga baya kuma romawa suka yi nasara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma har a hannun kristiyani sayyidina umar ya karbe falastin ya karbe baitul maqdis ina fata yanzu kun fahimci a dunkule asalin tarihi to a can yadda suka zauna a falastin din in yadda daga baya da suka dawo shi da aka samu wani ana ce masa Ezra shi ne wasu ake ce mai Ozeyi sai da awa cewa zai iya tuno wannan bible din da ya bata a taurat da ta bata zai iya tuno abin da suke ciki shi ne zauna ya rubuta musu bible din da ake da shi yanzu asalinsa na abin da shi ya rubuta da kansa ne yake tsammanin cewa ya tuno abin da yake cikin bible ina fata mun gane wannan to daga ba a hankali shi ne sai zama a suka zo su cigaba da ibadunsu a nan falastin bayan kirista suka azabtar da su har suka yi hijira lokacin hawan romawa farko da suka yi hijira shi ne suka dawo kasashen larabawa saboda tsammanin za a turo annabi a wani gari mai dabino suka zauna wasu a tabuka wasu a madina suka zo suka fi yawa dai a madina har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin yanzu a dunkule mun ji suwa ibn Musa tayi to anan Allah madaukaki na bamu labari irin ni'imar da ya musu yana cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya ku bani isra'ila ayyan yaqubu kutuno ni'imata wadda ni'imta da ita kan wato kutuno ni'imar da ne muku wa aufu bi ahdi kuma ku cika alƙawarina ufu bi ahdikum nima zan cika alƙawarin yawa ufu nan kun ga an mata jazma ne saboda dama jawabin sharti ne aufu bi ahdi ku cika alƙawarina in cika naku yawa wa iyaya farhabu anan malam yake cewa almurad bi isra'il yaqub alayhi salam wa khitabu ma'a firaq bani isra'il wannan magana da ake yi yanzu ya bani isra'ila da wa Allah yake waɗanne bani isra'ila yake magana da su shine ma nan shi wal khitabu ma'a firaq bani isra'ila alladhina bil madinati wa ma hawlaha ana magana ne da bani isra'ila wanda suke zaune a area madina madin cikin madina da kuma area ta abinda ke kewayen madina ina ji ai mun faɗa da su ko yadda da turawu ma suka koro su haska zo sababin zuwa su madina yawwa to da su Allah madaukaki ke magana domin yana magana ne da waɗanda saƙon zai iya isa zuwa gare su daga bakin manzansa domin manzansa ake saukarwa wannan ayoyin a garin Madina shine yake dole da su don haka ba za ka fahimci abun ba idan da cewa akai ana magana da waɗancan bani Isra'ila da suka mutu ko kuma waɗanda suke wani wurin ko a Falastin ko a wani wuri ba nan ba za ka ana magana ne da Yahudawa da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yawwa kila za ku zo ku tambayi lafazin kalmar yahud akwai maganganun su ma akan a ina aka samo shi amma zan gaya muku iya abin da yake shine magana su fiye magana sun yi ce an samu lafazin yahudi ne nisbatan zuwa ga yahuda din sa kasar yahuda duk wanda yake zaune sawan dan kabilar benyamin ne ko dan kabilar yahuda to ana ce masa yahudi ma'ana wanda yake dan wannan kasa da ake cewa ardi yahuda idan daga baya kuma lokacin da suka hade kansu bayan an ci domin wadancan da aka kwashe ba duka aka kwashe ba akwai saura sai suka debo wadancan guda goma ba an ce an kwashe su ba har su bata to ai ba gaba daya kwashe ba dan guntun da ya rage sai suka tattaro sai suka dawo ardi yahuda sai suka dawo kun ga sun cakude gaba daya kenan zaka ce banu isra'ila kabilu goma sha biyu nan duk sun zama ana ce musu yahudi mun gane wannan to har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransu da wannan suna wasu suna cewa daga inna hudna ilayka ma'ana mun tuba zuwa gare ka amma dalalatin lafazin malam tafsiri da wasu sun ce amma abin da ke tabbatacce shine wannan nisba ne zuwa ga yahuda da kuma kasar yahudi ba maganar tunna ilayka to anan yake cewa wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihi wanda yazo bayan su ma zai shiga cikin wannan kira ma'ana in dai yana da alaka shi yana daga cikin asalin bani isra'ila to wannan kiran zai shafe shi fa amarahum bi amrin am anan Allah madauki ya umarce su da umarni gamamme da ya haɗa kowa da kowa kuma babban umarni da ya shafi kowa ta bangaren cewa magana ce ta sitinu ni'imar da ya musu domin idan aka ce ana magana ne da waɗannan na yanzu kawai ai kaga su wanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata ni'ima da zasu ce sun gani su aka yi wa an didda su an aiko annabawa da yawa a cikin su an tsere su daga fir'auna an dawo da su ƙasar su sun yi kaza sun yi kaza an wahal da wanda ya wahal da su kaga su waɗannan inda mutanen Madina ne kawai ba za su zama cewa sun shiga ciki ba ina fatan kun gane da haka ana nufin da wanda suka zo bayan su da kuma wanda suke gabanin su sai umarce su da amrin am uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa huwa yashmalu sa'ir an'am wannan ya kunshi sauran ni'imomi ma gaba daya allati sayadhkuru fi hadhihi sura wa inda ko sayadhkuru fi hadhihi sura da Allah madauki zai ambata a cikin wannan sura ko sayadhkuru fi hadhihi surati ba'daha wanda za a ambaci wasu daga cikin su a wannan sura ta al-baqara wal muradu bi dhikriha abin da ake nufi da yake uzkuru lalaci me yake nufi zikirha bil qalbi su ambace ta a zuci i'tirafan dan tabbatarwa cewa eh an musu wannan ni'ima wa bil lisani kuma su tabbatar da ita da bakin su su fada sana'an dan su yaba wa Allah madaukaki ta hanyar yaban da zasu yi Allah su gode ma Allah wa bil jawarihi kuma su gode wa wannan ni'ima ta bangaren gabubban jikin su shi kuma bisti'maliha da su amfani da waɗannan gabuba fi ma yuhibbuhu wa yurdihi cikin abin da Allah madauki yake so kuma abin da zai yarda da Allah wato abin da Allah zai yarda da shi sannan su aufu bi ahdi ku cike min alƙawari wa huwa ma ahidahu ilayhim min al-iman bihi shine abin da yayi alƙawari da su Allah madauki ya alƙawari da bani isra'ila lokacin da annabi Musa ya zo ya samu suna bautar dan mariki din ai yayi fushi kuma Allah madauki ya fushi da su sai ya ce to ya za a yi yanzu sai ya zaɓi mutum 70 daga cikin su su koma su hau turu sina za su samu su ma'ana wurin miƙatin da Allah madauki masa alƙawari annabi Musa ya haɗu da shi su koma gun Allah madaukaki domin waɗannan su tuba a madadin sauran to tun daga nan Musa faɗan an ɗauki alƙawari daga wurin su cewa in manzo ya zo shi za su bi kuma za su bi littafi za su bauta wa Allah ba za su shirka ba wannan shine alƙawari amma su a littafin su suna cewa alƙawarin da aka dauka anan shine Allah madaukaki ya ba su assurance ya ba su tabbacin cewa zai tsaye su har abada duk abokin gaban su zai musu maganin su wai alƙawarin ke su dai su rayu a matsayin suna dangana kansu zuwa ga wannan kabila suke nan ya ishe su sai ko sun bauta Allah ko ba su bauta masa ba sun ce kansu su shiga aljanna ba su sun ce aljanna ba kowa ta su ci har ba suna cewa wanda duk ya shiga wuta ba mai shiga wuta sai ɗan kwanaki kaɗan kamar da Allah maɗauki ba mu labari to wannan dai na su yi tafan su cewa ɗan kwanaki wai shekara ɗaya ne kawai wata 12 za su zauna a cikin wuta kamar da suka faɗa a cikin talmud suna cewa kuma wanda ya zauna a cikin wutar ma wata 12 annabi Ibrahim zai zo ya leƙa ciki ya fidda shi wanda za a bari a ciki kawai shine wanda ya taɓa yin a
aure ko kuma zina da balarabi duba kiyayya ga larabci ko zina mutum ne da balarabi inda bai hude to zai tabbata auta ku duba duk zancen ya bauta wani Allah duk bai kai shi mutum sai kiyayya da larabci waɗannan abubuwan su zaka samu a littafan su shike su ce sa ga irin waɗannan aqidun da suke bin akan su a suke abin da suke aikatawa da ganin cewa haka Allah ya umarce su su aikata sannan su aufu bi ahli yau mun faɗi wannan ko wa iqamati shari'i da kuma sai da shari'arsa wato shari'ar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce aufu bi ahlikum in kun yi wancan wato kun cika alƙawarin da ne da kuka yi da ni aufu ni kuma zan cika muku bi ahlikum da na ku alƙawarin huwa almujazatu ala dalika shine in ba ku sakayya bisa abin da kuka aikata da aikin da kuka yi in ba ku lagansa wal muradu bi dalika abin da ake nufi da wannan shine ma zakarahu Allah fi qawlihi abin da Allah madauki fada shi ko laqad akhadha Allah mithaq bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli azwa kace ila qawlihi faqad dalla sawa'a sabil yace wannan shine mithaqi kun ga nan mithaqi me aka dauka magana ne la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wannan shine sako ba wani abu kawai intisabi zuwa ga jinsin bani isra'ila kabila bani isra'ila wannan baya wadatarwa kuma sannan suratul baqara kamar da zamu zo mu gani Allah mun ciya kai ba alƙawarin su har yanzu na sallah da ba da zakka da kyakkyawar magana da kuma kar a kashe juna kamar da zamu zo mu su thumma amarahum bis sababil hamil lahum ala alwafa'i bi ahdihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da sababin da zai jawo su har su cika wannan alƙawarin da ya musu wa huwa ar-rahbatu minhu ta'ala shine tsoron Allah madaukaki wa khashiyatuhu da kuma tsoron sa ne wahdahu shi kadai mai bambanci rahba da khashiya rahba shine tsoron da zai sa ka gudu daga abin da kake so khashiya kuma shine tsoron abin tsoro tare da ilimi akan shine game da shine wanda ake tsoron mun gani tsoron da ya haɗu da saninka da shi wanda kake tsoron shi ake ce masa shi shine shi yasa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mun gani shi yasa aka faɗi lafazin ulama a wannan wurin dalilin ishara zuwa ga cewa masu tsoron Allah bisa ilimi to su ne wancan ko rahaba abin da yasa ka gudu ka razana ka gudu don haka a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma a bi dokokinsa wahdahu fa inna man khashiyahu awjaba lahu khashiyatuhu intisala amrihi duk wanda yaji tsoron Allah to wannan tsoron da zai jiwa Allah zai sa yabi wannan tsoron zai sa yabi dokokin Allah a wastinabi nawahi nahyi sannan kuma ya guji abinda Allah madauki ya hana thumma amarahum bil amri al khas bayan ya umarce su bil amri al am wani ne al amri al am shine ni'imomi ko kuma su cika alƙawari zai cika musu to al'amrul khas kuma ga shi sai kuma amarahum bil amri al khas alladhi la yatimmu imanuhum wanda imanin su ba zai shiga ba wala yasihu kuma ba zai inganta ba illa bihi sai da shi menene fa qala sisi wa aminu bima anzaltu kuma ku imani da abin da na saukar wa huwa alquran alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil iman bihi wa ittiba'i kun ga anan ya umarce su su imani da shi kuma su bi shi wa yastalzimu dhalika al iman biman anzala unzila alayhi wannan imani da littafin ya lazimci lalle su imani da wanda aka sauka wa sauka wa littafin haka ne ko ba ka tunda ana magana ne da yahuda wanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake ce musu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku imani da abin da na saukar shi wannan abin da na saukar din yana mai gaskata abin da yake tare da ku na attaurar da kuka riƙe a hannunku kuna cewa na saukar da ita to ku yi imani da wannan littafin domin wannan littafin yana gaskata abin da ke cikin abin da ke hannunku wannan ya nuna mana ashe abin da ke hannunsu din nan duk da an jirkita shi akwai guntun abin da yake inganta shi mun fahimci wannan maganar domin abin da yake hannunsu ne shi suka sani shine tauri to annan Allah na bada labarin cewa alqur'ani yana gaskata wani abu da ke cikin abin da ke hannunsu kaga idan sun buda za su ga wani labari da ya kama da abin da ke cikin alqur'ani ke ina jin mun fahimci wannan shi ake nufi yau shi yasa da ka ga akwai abubuwa da dama in kana karanta su ka karanta alqur'ani ka je ka karanta a bible abin da akwai abubuwan wasu daga ciki musmala wasu kuma da tafsiri kuma suratu yusuf kaga da yawa akwai kamanni wajen jumlar labarin in kana karanta abin da ke cikin bible hatta bible da ke hannun shi har zuwa yanzu in ka karanta suratu yusuf akwai ta a ciki sannan ba wai surar da wannan surar nake nufi ba ma'ana kissar annabi yusuf akwai ta to zaka samu bambanci a wasu tafasir daki-daki maganganu masu zurfi shi na gani ko kuma ka samu wani abu na cin mutunci da cin zarafin annabawa wanda babu shi a cikin alqur'ani amma akwai shi a cikin babu inda ke hannun shi to wannan alqur'ani da Allah madaukaki ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gaskata abin da ke hannun su me yasa dama Allah madaukaki yake kiran su ahlul kitabi saboda akwai littafi a hannun su kuma sannan yana kiran su da lutfi da saukakawa za ku ji da taushin lafazi ake amfani ake kira in za a kira su ya bani isra'ila ya ahlul kitabi uzkuru kutuna kazaman kutuna kaza kaga ba irin magana da ake wa kafirai ba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ba irin wannan bane akwai dan saukakawa domin me jan hankali ne ku zo ku tuno cewa an taba ba ku littafi to ga wani littafin ma ya zo ta hannun wani annabi ku ji abin da ke ciki za ku ji yayi kama da naku to wannan sai yasa cewa ku gane masdarin guda ɗaya ne wannan shine kawai hikimar babban hikimar da ke ciki ma'ana wanda ya saukar da naku to shi ya saukar da wannan ku zo ku yi imani da wannan ku yi imani da manzon da ya zo da wannan shike ne saki da manzo kaga Allah madaukaki ya bi hanya mai sauki ta jan hankalin su amma saboda kangarewa da kabilanci sai suka ki yadda da abinda Allah madaukaki ya faɗa suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama sun zo Madina sun zauna ne suna zaton cewa annabin da za a turo dan sun san zai zo sun karanta yauwa suka zo Madina suka zauna zai wani dama an bada labari zai zo zai zauna a wani gari mai yawan dabi ne shi yasa suka zo Madina suka zauna da suka zo sai Allah madaukaki ya turo su sai suka ga cewa ba daga jinsin su bane shi ne dalilin kafircewa su asad asadan min indi anfusihim kuma da Allah madaukaki ba mu da to shi ne nan Allah madaukaki zai gaya musu su yi imani da wannan littafi da ya saukar wannan imanin da za su yi da littafin ya tilasta su kuma su yi imani da wanda ya zo da littafin abinda malami ke so mu gane kenan wa zakara da'i li imanihim ya kuma ambaci abin da zai jawo su imani menene abin da zai jawo su imani fa qala sayyisi musaddiqan lima ma'ak shi wannan littafi yana gaskata abin da ke hannunku ai muwafiqan lahu la mukhalifan wala munaqiban yana sabawa amana yana muwafaqa da shi yayi daidai da abin da aka saukar zuwa gare ku ba mai sabawa bane ba kuma mai warwarewa ba fa idza kana muwafiqan lima ma'akum min al-kutub غير مخالف له فلا مانع لكم من الايمان به ان يا جماعه يا داسي يا زو muku da irin labarin da yake akwai a cikin littafin da ke hannunku to ba ku da dalilin da zai sa ku zo ku ƙaryata ku ibi ina fata mun fahimci wannan domin mafi yawan abin da zaka samu a cikin alqur'ani kuma akwai shi a bible to abin da zaka samu shine na qur'ani yafi kyan zibi a lafazi ya fi kyan ladabi ga wanda ake magana a kansa in annabi ne ko kuma dangane da Allah subhanahu wa ta'ala amma daga jumlar labarin akwai shi a cikin bible din sai ƙarin ƙarerai ta wani wuri da ƙarin nasab domin abu dole ne kace masa ƙarya idan ya nasabta wa Allah madaukaki wani abu na tawaya kamar ko kuma ya nasabta wa annabawan Allah wani abu na tawaya wanda bai dace da su ba kamar labarin da suke faɗa cewa annabi Nuhu alaihi salatu wasalam lokacin da aka yi ruwan tufana musabbar tufar ambaliyar da ake ta shanye duniya gaba daya sai annabi Nuhu da mutanen da suke imani da shi kuma su ma aka sa su a cikin jirgin ruwa sauran duniya gaba daya aka halaka ta to kaga bayan wannan lokaci daga cikin waɗanda suke dare a lokacin annabi Nuhu da mutan gidansa a ciki akwai yana da yaya mata guda biyu kamar da suke a bible din nasu wai yayan nan mata guda biyu sai suka ce to wai sai suka shawara tsakanin su ne ta ce to kin ga dai tun da dai abun haka ne duniyar nan da an halakar da kowa ba wanda ya rage sai mu da babanmu kuma ya za a hayayyafa ba sauran magaji da mata su ai da suke dauka iya iyalin sa ne domin su a gurin su ba maganar imani mun fahimci wannan kissar gaba ɗaya a babu ba dancan an ɗauke annabi Nuhu da waɗanda suke imani kuma tufanin ba sababinsa kafirci ba duk ba wannan ba Allah ne ya fushi wai da laifin da ɗan adam yake yi da ya fushi shi ne ya halaka sai annabi Nuhu kana ya amalu khairan haka yake a lafazin babil na turanci a yanar larabci wai kana ya amalu khairan shi annabi Nuhu yana aikata alheri shi ne da shi da iyalinsa aka tsirar da su amma dancan wai imani sun yi imani waɗancan sun kafirci duk ba su bane ciki ya fata mun fahimta to da aka yi wannan sai ɗaya ta ce ma ɗaya to abin da za mu yi shi ne wai mu je su samo giya suka samo giya suka biya wa annabi Nuhu ya sha kaga matsalar farko kenan da zaka yi da wannan bible din da yake hannunsu ƙarya ne ba daga Allah yake ba Allah ba zai dangana wa annabi su yi wannan su ba wannan ba ma wannan ƙarami ne wai ya sha giya sai mu je mu kwanta da shi ma'ana ya sadu da kowace ɗaya daga ciki dan kowace ta ɗau ciki dan a hayayyafa in ba haka ba duniya sai ta ƙare ba kowa su a itikadin su da haka aka samu sauran mutane annabi Nuhu ne ya taki ƴaƴansa mata na cikinsa sannan aka samu zuriya wacce sake ƙaruwa bayan an halaka ta daga tufani wannan shi ne abin da ke cikin bible ɗin Yahudu kaga wani babin da zaka yi imani da shi bane amma asalin jumlar kissar cewa an yi mutum annabi ne sunansa annabi Nuhu an halakar da mutane an tserar da shi da wasu kun ga ai wannan ita ce kawai muka samu muwafaka da mu da su kuma haka ba amma detail ɗin ba haka ba ne to shi ne abin da mai ce fa la mani alakum min al-iman bihi li'annahu ja'a bima ja'at bihi al-mursalun domin ku shi wannan alqur'ani ko wannan manzo ya zo da abin da sauran manzanni suka zo da shi fa antum aula man amana bihi ku ne mafi cancantar ku imani da shi kun fahimci dalilin da yasa Allah madauki a nan ya kira su da wannan kuma da wannan tausasawa fa'idar tuna musu cewa wannan littafin yana gaskata littafansu fa'idar ita ce ku ne kadai yanzu a bayan ƙasa wanda suke riƙe da littafin sauran mutane mushrikai ne masu bauta wa gumaka daban-daban ba su san an taɓa ba da littafi ba ballanta nasu ce eh wannan littafin ya yi kama da nasu bari su zo su yi imani sai sa kuɗin aka fara da ku kun fahimci wannan yawwa wa saddaqa bihi likaunikum saboda kasancewar ku ahlul kitabi wal ilmi ko ma'abuta littafi ne ko ma'abuta ilimi ne kuna karatu sauran mutane kuma masu bautar gumaka a jahilai ne sannan ya ce wa aidan banda wannan kuma wata hikima fa inna fil kutubi allati bi aydikum sifata hadha an-nabiy alladhi ja'a bi hadha al-qur'an domin a cikin littafin da suke hannun nan naku akwai ambaton siffar annabin da yazo da wannan littafin an ambace shi da sunansa mu Allah mun ya ba mu labari su kuma al-tabal su da hannunsu sun cancanta abin da ke ciki sun tsire su sun lalata sun kawo wasu kalmomin duk da yake akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da kuma wasu waɗanda suka musulunta daga cikin kirista sun yi rubuce-rubuce da yawa sun tabbatar har daga cikin yahuda sun rubuta littafan da suka ce lalle akwai ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan littafan nasu bal ibnu taymiya rahimahullah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin al-jawab as-sahih ya ce shi da idansa ya karanta nuska wani kofi na zabura zabura juz'i ne na bible ɗin da ke hannun kiristoci da yahudawa a yanzu mun san littafin da ke hannun yahudawa da kirista a yanzu iri biyu ne ko wanda suke ce ma old testament da new testament wannan da turanci ke al'ahadi al-qadim da kuma al'ahadi al-jadid to al-ahd al-qadim din shi old testament din shi ne wanda yahuda suka yadda da shi ba su yadda da wani abu mai suna new testament ba domin wannan na kirista mun fahimci wannan su kuma kirista saboda ma su ne suka yadda da at-taura domin annabi isa dama da ya zo ya ce bai zo ya rusa at-taura ba ya zo ya tabbatar da ita ne kawai ya ƙara bayani ko ya dai ilmantar da za a aiki da ita don haka shi yasa duk kirista sun yadda da tsohon alkawari da sabon alkawari shi yasa suke raba su tare amma su yahudun ka same su ba ruwan su da wannan sun ce na mushrikai ne yau abin da ke gunsu kawai shi old testament din su ne suna ce masa at-tanakh ba sa kiran sa wani old testament domin in ka ce old testament ai ka yadda da akwai new testament ko ba haka ba yawa su sunan nasu tanakh tanakh shine tora nabiyan kutuben ma'ana at-taura da kuma kutubul anbiya shine nabiyan a lugar ibriya kenan da kuma kutuben kutuben kuma shine al-kutubul ukhra ma'ana sauran littattafai the writings haka suke ce musu ma'ana akwai at-taura ta annabi Musa dama littattafai biyar ne bayan ita kuma sai wasu littafan da ake ce ma littafan annabawa shine suke ce ma nabiyan shi kuma wasu littafai daban da suka kakkara daga baya to a cikin waɗancan littafai ɗin akwai az-zabur mun gani zabura annabi Dawud sai suka sata a gefen kutubul anbiya tana nan a cikin wannan old testament mun gani to ibnu taymiya yana cewa da idan sa ya karanta nuskha kopi na at-taura da yake a zabura da yake ya ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi tarjumo tarjumomi da aka yi daga baya da canje canje shi ya fitar da waɗannan abubuwa wannan rubuta a littafin al-jawab as-sahih lokacin da yake ma wancan kristan arabi to maganganun suna da tsawo mu samu ko inda zamu tsaya don gobe mu samu wurin da za a dora mu kai ga imani ne gawar shaɗin yana da yawa babu kusa to mu dawo mu sake kan abin da ya sa wa aminu bima anzaltu musaddiqan mun sai a nan gobe sai mu sake tashi daga wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sai zan can ya fi tafiya daidai kuma a tsarin sa insha Allah Allah madauki ya kara mana fahimta ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam akan wannan addini na sa na gaskiya wanda ya zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in daga tambayoyi akwai wani ne shi malam walin fitr ko na kanan zir ko wani abu da yake da wali ko kunsi idan aka shaka yana kare azumi in shaka shi garin yin numfashi kawai ya shiga ba shi da matsala tunda ba da gangan ake ba amma in aka yi da gangan aka shaka don wani sababi ko don abubu ko kuma kawai da gangan mutum ya zuke shi haka ya sha ba da wani sababi ba to wannan ya karya masa azumi don haka hatta wanda zai jawo fetur daga wani wata roba zuwa wata roba sai ya kula sosai tunda ko da ba komai wani lokacin yakan kwace ya shiga ko ba haka ba ne haka kiyaye wannan din sosai in kuma za a yi shi a tabbatar da ba abin da yake wannan ba masana shi don Allah mana ina so a ja hankalin ɗan uwa idan an kira sallar magriba a ɗan zuke ta kafin a tashi sallar domin mutane su sami su sauwa wannan daidai ne gaggawar ba ta da fa'ida na asalin kiran sallah ana kira ne domin wanda yake gida ya zo ya samu sallah shi ne fa'idar kiran sallah idan ku kuka ɗaya da kuka haɗu a masallaci ko kuka ɗaya za ku yi sallah to ba buƙatar ku gaya kowa sai ku ɗaga lasifika ku ce kowa ya sallah a gida mu ma za mu tamu kuma ka ga ba haka abin da ke haka mata a riƙa ji a ɗaya ba da ruwan lokaci da gwargwado yadda ya kai ga wanda yake shan ruwa a gida bai zo masallaci ba ya sha abin da zai sha ɗan kaɗan dai ana aƙalla ya kare azumin ba sai ya take cikinsa gaba ɗaya ba sai ya zo ya sallah kuma sai a koma sai a ci gaba ko to ai saboda na san haka ake yi wani ya sa ya sa laqad sami'tu min afham ba'd al ulama to an la rafsu ba komai ne yayi kokari min afham ba'd al ulama ala adam yaquluna lamma khalaqa allah adam khalaqa minhu zawjata وأراد آدم أن يمسها فقال له لا تفعل حتى تقدم شيئا أتوقع تكشري والإربوتين دو حيات كرم تاوى يأتي وصمع لما يجسنا فلا سوى نقص إن أتها لتأني بآدم لإميك هنوزيش فما تسأل لأتي آدى فتا سيكا قبات الدولي أبو shi ne aka ce mai zai gabatar shi ne aka ce sai ya yi salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa ba gaskiya ba ce babu ita a Qur'ani babu ita a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ba mu labari wannan kuma baya nuna rashin falala ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kaiyata wannan ba za a ce ya yi wani abu mu muna yadda da abin da Allah ya ce ayi ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba haka ba shine addini haka idan ba Allah ne ya ce hakan ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ba mu da dalilin da mu kinkiro kariya kawai dan mu nuna falala salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falala ko an fadi wannan ko ba a fada ba to ibada ce babba da muke yadda da ita ce su yi ta haka wannan maganar kariya ce ko zaka samu ta a cikin da kaifin asbar wani littafi da ake karanta shi na irin wannan tatsuniyoyi ko bukatar da Allah malamai su samu wani abin karanta su rubuta wannan littafi ba gaskiya ba ne kamar irin wanda suke cewa ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wani lokacin da aka haife shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi murnar haihuwarsa wai sai ya same shi yana karanta qul huwallahu kuma yace masa ya haddace alqur'ani ya haddace at-taura ya haddace injila da zabura a ran da aka haifi Ali ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ba a bashi shi kansa bai san alqur'ani amma Ali ya san alqur'ani ya haddace at-taura da injila da zabura kidi wannan tatsuniyoyin ana faɗa don a daga cewa yana da falala domin sai kuma akan falalar sai a gina abin da ake so a gina ba a buƙatar irin wannan shi malam na taba ji an ce wani kada a zagi shedan saboda shi kuma zai je zagi Allah malam ne ne gaskiyar wannan to abin da ya zo akwai a sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya ce ta isa shedan sai ya hana shi su domin idan ka ce ta isa shedan ma'ana shedan ya halaka ko ka tsine masa ko ka zage shi to shi ya ta'azam yana jin girman kai sai shi a ashe ya isa sai shi bi kuwaci lalle ina da ƙarfi ƙarfi na ne yasa aka jawo shi na aka faɗi kasa da haka abin da ke sa a durmiye shi shine a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan wannan gaskiya ne assalamu alaikum dan Allah malam ina tambaya akan azumin yara daga shekara nawa za su dinga fara azumi kamar yadda bayani ya gabata ya bayyana lokaci ko shekara da yara za su fara sallah to abinda manzo Allah sai ya faɗa dangane da sallah cewa a daki yara ai umarci da su da sallah lokacin da suke shekara bakwai in ba su kai shekara goma a daki su dangane da azumi wasu malaman sun yi wannan kiyasa suka ce azumi ma haka wasu malaman kuma sun ce azumi saboda wahalar sa akan wanda bai saba yunwa ba kar a dora wa mutum sai idan ya kai balaga wannan kuma shine magana mai kyau amma yana da kyau a umarce shi ya riƙa yi ko biyantar da su akan azumi yana da kyau amma ba ya